Sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makirri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri da daren yau Litinin 21 ga watan Nuwamban shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa hukumomin jamhuriyar Niger sun kama wasu fitattun mawaƙan Najeriya lokacin da suke kokarin hada takardu don samun fasfon na ƙasar Niger da nufin zuwa ƙasashen Turai. Kamar kowanne ranar Litinin, yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda jama'a ke tafka ta'annati da ke sanadiyan asarar rayuka, yayin da 'yan bindiga kuma ke ci gaba da hallaka bayin Allah, wanda Sani Shaibu Balunfashi ya hada mana. Murtala Faruku Sanyin na zai shigo da labaran wasanni, to amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa da ake kira IAEA a takaice ta ce ta shirya kai ziyarar duba abubuwa a yau Litinin a cibiyar makamashin da ke Zaporizhia a Ukraine, bayan da barin wutar da aka kwashe kwanaki biyu ana yi ya sake kawo damuwa game da yiwuwar aukuwar bala'i a cibiyar. Hare-haren na baya-bayan nan da aka kai a kusa da cibiyar makamashin nukiliyar mafi girma a nahiyar Turai sun hada da wasu fashe-fashe sama da 10 a jiya Lahadi, a cewar hukumar ta IAEA. Duk da cewa hare-haren ba su yi wani tasiri ba akan muhimman na'urorin kariya da na tsaro na cibiyar nukiliyar, an yi barin wuta a kusa da su. Muna magana da 'yan mitoci, ba kilomita ba, a cewar Director General ɗin hukumar IAEA Rafael Grossi. Ya kara da cewa duk wanda ke barin wuta a tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia yana daukar babban kasadar yin barazana da rayukan mutane da yawa. Rahotanni sun ce Ukraine da Russia sun sha zargin juna da kai hare-hare a kusa da cibiyar wutar lantarkin a daidai lokacin da Russia ke mamayar Ukraine tun daga ƙarshen watan Fabrairun da ya gabata. Bayan sanarwar tsohon shugaban Amurka Donald Trump kan cewa zai sake neman takarar shugaban ƙasa a shekarar 2024, wasu kungiyoyin fafutuka masu neman daidaito suna kokarin ganin an hana Trump tsayawa takara bisa ga wani tanadin kundin tsarin mulki da ba a sani ba sosai, saboda rawar da ya taka a tarzumar da aka yi a ginin Majalisar Dokokin Kasar ranar 6 ga watan Janairu. Sashe na uku na tanadin a ƙarƙashin gyaran da aka yi wa kundin tsarin mulkin Amurka na 14 ya ce babu mutumin da zai rike wani mukami a gwamnatin tarayya ko jiha wanda a baya ya yi rantsuwar kare ko mutunta kundin tsarin mulkin, amma aka same shi da hannu a wani tawaye ko ya ba da taimako ko kwantar da hankalin abokan gabar Amurka. Tanadin dokar da ake kira disqualification clause da Turanci, ma'ana bayani akan rashin cancantar rike mukami, an yi shi ne bayan yakin basasa Amurka na shekarar 1861 zuwa 1865 don hana waɗanda suka nemi ɓallewa daga ƙasar da aka ci nasara a kansu rike wani mukami bayan yakin basasar. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata girgizar ƙasa ta auku a babban birnin Java na ƙasar Indonesia a yau Litinin, har mutane aƙalla 46 suka mutu, ɗaruruwan wasu kuma suka jikkata. Shugaban hukumar daƙile bala'i na ƙasar ya ce girgizar ƙasar ta lalata gine-gine da dama. Hukumar binciken yanayin ƙasa ta Amurka ta ce a birnin Cianjur girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 5.6 ta fara. An ji girgizar a babban birnin Jakarta mai tazarar kilomita 70, inda aka kwashe mutane da ke cikin wasu dogayen benaye. Amurka ta kudura aniyar ci gaba da sauke nauyin da ya rataya wuyanta a kan ƙasar Philippines, abinda mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris ta faɗawa shugaban Philippines kenan a yau Litinin a wata ziyara da ta kai ƙasar da nufin daƙile tasirin China a Philippines da kuma farfaɗo da dangantakar da ta yi sanyi sakamakon take haƙoƙin bil'adama a ƙasar da ke kudu maso gabashin nahiyar Asiya. Harris ce babbar jami'a a Amurka da ta kai ziyara Manila a hukumace tun bayan da shugaba Ferdinand Marcos ya hau kan karagar mulki a watan Yuni. abinda ke nuna samun ci gaba a dangantaka tsakanin kasashen da suka dade suna hulɗa bayan dangantakar da ta yi tsami tsawon shekaru a ƙarƙashin tsohon shugaban Rodrigo Duterte wanda ya yi hulɗa da Beijing. Harris ta kuma gana da takwarar aikinta ta Philippines Sara Duterte, wato diyar tsohon shugaban wanda yakin da ya kaddamar akan miyagun kwayoyi ya janyo binciken ƙasa da ƙasa akan zarge-zargen take haƙoƙin bil'adama.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Tomadalla. Hukumomin jamhuriyar Niger sun kama wasu fitattun mawaƙan Najeriya a lokacin da suke kokarin hada takardu don samun fasfotin ƙasar Niger da nufin zuwa ƙasashen Turai. A ƙarshen makon jiya ne waɗannan mawaƙa suka fada hannun jami'an shige da fice a birnin Yamai kafin wani alƙali ya tura su zuwa kurkuku har sai lokacin da za a kammala bincike akan wannan batu wanda ya farfaɗo da muhawara a game da batun yawaitar takardun boge. Wakilin murya Amurka a birnin Yamai Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Waɗannan mawaƙa da suka haɗa da Mubarak Abdulkarim da aka fi sani da 442 da wani abokinsa Ola Bayereban Najeriya sun zo birnin Yamai ne takanasu domin neman fasfo a cibiyar ma'aikatar shige da fice Direction de la Surveillance du Territoire wato DST a taƙaice. Bincike akan takardun da suka gabatar a ofishin kula da fasfo ya bada damar gano cewa takardun bogi ne waɗannan 'yan Najeriya da ke samun rakiyar wani abokinsu ɗan Nijar suka zo da su mafarin cafke su inda suka yi kwanaki uku a hannun 'yan sanda kafin daga bisani a wuce da su gidan yari. Lauyan gwamnati wato alkali mai tuhuma Procureur de la République Shehu Musa ya yi mana ƙarin bayani.
Cikin binciken da ake yi a DST sai aka gano da takardun nasu ba na gaskiya ba ne. Takardu ne wanda suka yi a maraɗi suka zo nan da su kuma za su yi passport na Niger. To binciken da muka yi ya tabbatar da cewa ba 'yan ƙasarmu ba ne, kenan kayan ba ɗan ƙasar Niger ba ne. Akwai hanyoyin da kake bi ka samu takardun Niger wannan da ƙa'ida, amma haka ba ka tasowa ka ce ka ɗauki takardu na Niger ka zo ka yi passport da Niger. Wannan laifi ne wanda dokokin ƙasa ba su yarda da shi ba.
Tilidai wannan labari ya karaɗe kafafen sada zumunta inda wasu ke cewa an buƙaci waɗannan mawaƙa su biya miliyoyin sefa a matsayin kuɗaɗen beli. To sai dai shugaban ƙungiyar 'yan wasan Hausa Alhashi Ibrahim Yusuf da aka fi sani da sunan Mitu Baban Fele wanda ya ziyarci waɗannan mawaƙa a gidan yarin da suke tsare ya ƙaryatar da batun biyan kuɗi.
Wannan magana ta sai an biya wasu kuɗaɗe Sulaiman Muni ba gaskiya ba ne, kuma masu yin wannan zance suna yin rigamalin masallaci ne. Akwai ɗaya daga cikin yaronmu na nan Yamai nan Niger, wato wani ɗana Suleiman Ramzi, shi ma mawaƙi ne, tare da shi aka kama su gaba ɗaya saboda shi ne ya kai su a can wurin yin fasfo ɗin, ya rake su ya kai su. To amma su da kansu suka ce ma alkali shi wannan yaron namu ya rako su ne, ya nuna musu wurin da ake wannan takarda, saboda haka sai alkali ya sallame shi, su kuma alkali ya ba da izinin a ci gaba da rike su har a kammala bincike. Kuma na je na gansu suna cikin ƙoshin lafiya.
Shugaban kungiyar jangwarzo ta masu kamfanonin funafunai da mawaƙan Hausa makoɗin Gobir Nuhu ɗan Maraɗi na cewa rashin neman shawara ne dalilan abin da ya faru da waɗannan takwarorinsu 'yan Najeriya.
Ko Amerika ba ta kai Nijar kiyaye doka ba. Nijar ƙa'idodi ne ake bi, doka bisa doka kenan, su kiyaye duk wani abu da suke so su sani a Nijar. Shin yana iya yiwuwa ko ba zai iya yiwuwa ba? Mu sun san mu, mun san su, su kira mu su muna wannan tambaya sai mu ba su amsa. In abin da ke yiwuwa ne a dokance ta yadda a yi, mu za mu shige musu gaba.
A cewar alkali mai tuhuma Procureur de la République, akwai yiwuwar binciken waɗannan mawaƙa 442 da Ola ya kwashe watanni shida, wanda kuma idan ba a gano gaskiya ba, doka ta ba da dama a sake sabunta wa'adin bincike na tsawon watanni shida kafin a yanke hukunci. Sulaiman Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman Muni Barma da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifan. da fata an shakata da wannan waƙar Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku rahoto na musamman akan yadda jama'a ke tabbata annati da ke sanadiyan asarar rayuka, yayin da kuma 'yan bandaga ke ci gaba da hallaka bayin Allah, wanda Sani Shaibu Balumfashi ya hada mana. Ga kuma rahoton.
A Najeriya, rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina ta kama wani mai anguwa na garin Goburawa cikin yankin karamar hukumar mulki ta Faskare. Misali, kan haɗa kai da 'yan bindigan daji suka kashe wani jaruman manomi tare da sanyawa mutanen garin Goburawa harajin naira miliyan 10 bisa ɗan uwansu da shi wannan manomi ya kashe a matsayin kuɗin fansa. Shi dai wannan manomi wanda ke aiki a gonarsa sa'ilin da ɗan bindigan ya kai masa hari, ya sami nasarar damfara shi da ƙasa ne har ya kashe shi. Shin me ke dalili? Hakan ya sanya na tuntuɓe kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa don samun tabbaci tare da ƙarin bayani. Wannan mai anguwa da aka ce wannan al'amari ya faru haka yake?
Gaskiya ne. Akwai wani mai unguwa tura jama'a da waki wanda yake shine mai unguwar ƙauyen Goburawa da ke karamar hukumar Faskare. Kuma abinda ya faru shi ne ranar 19 na wannan shekara da muke ciki ta 2022, wani ɗan fashi ya gonarsa yana noma, kamar yadda muka samu rahoto. Ana ce masa Yahaya Ɗanbai, ɗan shekara 35 wanda yake zaune a wannan ƙauye na Goburawa da ke karamar hukumar Faskare. Wannan ɗan ta'adda ya kai mishi hari da bindiga yake fuce bumbud, amma Allah ya ba shi nasara, ya samu sa'a akan wannan ɓarawo, ya fi ƙarfin shi, ya ɗaga shi, ya buga da ƙasa, ya kashe shi, ya kwace ita wannan bindiga ta AK-47. Kuma da ya tawata ba, ya samu wannan mai unguwa ya kawo masa wannan bindiga. Mai unguwa maimakon ya kirawo 'yan sanda ko ya nemi mai garin shi ko dagaci bai yi ba, sai ya kirawo barayin daji. Kamar yadda muka samu rahoto, barawan dajin da ya fara kira yanzu ya duba shi wanda wannan barawo da aka kashe, ya duba sai ya ga ba dan kungiyarsa bane, sai ya kirawo wani wanda yake tunanin cewa shi wannan barawon dan kungiyarsa ne. Kuma ya zo ya duba, ana ce masa Hamisu, kasar gumin barawon daji. Suka zo suka kewaye wannan gari inda mai unguwa ya kulle wannan manomi Yahaya Ɗanbai. Suka je suka bude, suka fito da shi, suka fita wajen gari suka harbe shi. Sannan suka dawo suka ce mutanen gari inda ɗaya daga cikinsu ya kashe musu, sai sun biya su naira miliyan 10 kuɗin fansa. Lokacin da muka samu rahoto, an ta ƙoƙari don a kama shi Suraju ma Dawaki, amma Suraju ma Dawaki ya tsere. Sai daga baya Allah ya ba da nasara aka kama shi, kuma ya yi bayani da bakinsa yadda al'amarin ya faru.
To yanzu yana hannun ku kenan?
Yana hannunmu, muna gudanar da bincike, kuma da zarar mun kammala bincikenmu za mu mika shi gaban kuliyar Mantisago.
To ko kana da wani saƙo ga masu anguwanni da sauran shugabannin al'umma idan irin hakan ta taso?
To gaskiya abin da yasa kaga wannan balahira ta sata da garkuwa da mutane da ta'addanci ya ta'azzara, saboda kawai wasu bata gari daga cikin al'ummominmu sun riga sun shiga sun sabe da waɗannan mutane, su suke ba su labari, su suke taimaka musu. So ɗan ma 'yan sanda ko sojoji sun taho su ba su labari akan ga jami'an tsaro nan su yi mana kwanton bauna, wani sa'in mu kashe na kashe, wani sa'in su kashe jami'anmu. Kiran da nake so ya nan shi ne, wallahi lallai sai al'umma ta haɗa kai da gwamnati da jami'an tsaro, sannan za mu samu zaman lafiya. Gwamnati shekarun baya ta yi irin waɗannan abubuwa na sasanci da waɗannan ɓarayi, wanda kuma a ƙarshe dole ta haƙura ta ga cewa babu wani maganar sasanci tsakaninta da wanda aka ce wannan ɗan ta'adda ne.
Yin dogaro da hukuma tare da jami'an tsaro shi ne mafi ala idan an shiga rintsi irin wannan. A wata sabuwa kuma, har ila yau a jihar ta Katsina, tsabagen kishi ya sanya wata mata 'yar shekara 18 da haihuwa ta kashe ɗan kishiyarta ta hanyar jefa shi a cikin rijiya mai makare da ruwa. Wannan lamari ya auku ne a yayin da ita wannan matar da take cikin shari'a a kotu da uwar wannan yaron da ta kashe bisa wasu dalilai da za ku ji, kamar da yadda kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa ya mana bayani a lokacin da ya gabatar da ita ga neman labarai.
Wani abin ta kai shi abin al'ajabi ya same mu lokacin da muka samu labarin ɗauko gawar wani yaro ɗan shekara 4 a cikin rijiya. Abin da ya faru, wannan baiwa Allah ne, Maryam Habibu ɗan shekara 18 tana zaune a ƙauyen Leko da ke ƙaramar hukumar Danja, amma ta yi aure
a wani kauye da ake ce masa Illalawa, shi kuma a karamar hukumar Kafur. Ita ce uwar gida, tana da abokiyar zamanta Abiya wacce suke zaune tare. Matsala ta same ta ita da mai gidansu, mijinta, wanda ya kai har aurenta ya mutu. Ta samu matsaloli kala-kala da abokiyar zamanta. Dan yanzu zancen da nake muku, tana da wani case wanda ake yin shi a kotun Danja, wanda ta samu ita wannan tsohuwar kishiyar tata ta sare ta da magirbi da fatanya, wanda sai da aka yi mata wani dinki a goshinta. Sannan kamar yadda muke gudanar da bincike, ta taba sakawa dakin ita wannan abokiyar zaman nata wuta, inda ta banka masa wuta ta kona dakin. A karo na uku, bacin yanzu bata gidan, ta taso tun daga karamar hukumar Danja, ta zo ƙauyen su inda ta gidan mijinta yake na da. Ta yaudari mutanen gidan, ta dauki wannan yaro dan shekara hudu, Jamilu Rabi'u, dan tsohuwar kishiyarta, dan tsohon mijinta, ta dauke shi da zimmar cewa za ta aike shi so mata rake. Bacin yan gidan ba sa nan, ta zagaya da shi bayan gida, inda wata katuwar rijiya mai cike da ruwa ta dauki wannan yaro ta jefa. Kuma lokacin da aka je za a ceto yaron nan, rai ya halinsa ya mutu. Gata an kama ta, kuma ana tuhumarta da laifin kisan kai saboda tsananin kishi. Da sunan ki?
Maryam
Habibu. Shekarar ki nawa?
18.
Kina zaune a ina?
Haileku.
A wace karamar hukuma Danja? To me ya faru?
Wani yaro ne aka saka rijiya.
Aka?
Saka rijiya.
Wa saka shi? Kin san yaron ne?
Eh.
Ya kuke da shi?
Dan
kishi yake. To me ya faru kika dauke shi kika jefa a cikin rijiya?
Ba komai.
Kin samu matsala da mai gidanki ne? Menene ya faru?
Saki na.
Me ya jawo?
Garo ya sai mata.
Ita kishiyar taki? Ke bai sai miki ba. Sai daga nan aka yaya?
Sai ya sai ne magana na ce ya bani kuɗi na sanda da kuɗi na ya saka.
An ce kin sawa gadan wuta?
Eh.
To bacin nan kuma fa?
Muka yi hada da ita na sare ta a fatanya.
An ce yan sanda sun kama ki. Haka ne? Ina aka kai ku?
Sabuwar ƙasa.
Kotu? Yanzu ana case a kotu. To kuma ya kuma ana case a kotu kika dawo kuma yanzu kika dau yaro kika jefa a rijiya? Ita ƴaƴanta nawa?
ƴaƴanta biyu.
Biyu? Kika ce da ɗaya ne?
Ai akwai mace ta rasu.
Ah to ɗanta dai ɗaya kenan. Eh macen ta rasu. To ke ƴaƴanki nawa a gidan? Daya. Ya sunan naki?
Ali.
To yanzu in ta dauki Ali ita ma ta jefa rijiya ta yi daidai?
Kwanan shi ne ya tsare.
Kwanan shi ne ya tsare. So shi yanzu wannan Jamilu shi ma kwanansa ne ya tsare. Me yasa kika kashe shi?
Kaddara.
To Allah ya raba mu da muguwar kaddara mummuna.
Mutane da dama na nuna cewa rashin gaggauta hukunta kisa akan wanda ya aikata kisa shi yake kawo yawaitan waɗannan al'amura. Sanja Malufashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
To a gaida Sani Shaibu Malufashi da wannan rahoto na musamman. Yanzu kuma ga Murtala Faruk Sanyin na da shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
A ci gaba da fafata wasannin gasar ƙwallon kafa ta cin kofin duniya ta bana a Qatar. Kasar Ingila ta ragargaza Iran da ci 6-2 a wasan farko ta rukunin biyu a yau Litinin. Duk da yake dai masu fashin baki na ganin cewa Ingila din ta fi karfin Iran a wasan. To amma kuma Iran din wacce ke tare da goyon bayan akasarin 'yan kallo da ke filin wasan na Khalifa ta fuskanci matsala ne tun a farko-farkon wasan, sa'ad da ta rasa mai tsaron gidanta Alireza Behraband sakamakon rauni da ya samu. A wasa ta biyu a rukunin na biyu kuma, yanzu haka kasar Amurka tana nan tana fafatawa da Wales. Duk dai a yau Litinin kasar Netherlands ta yi nasarar doke Senegal da ci 2 da nema a rukunin A. Senegal din na wasa ne ba tare da shahararren dan wasan Sadio Mane ba, wanda daga bisani aka bayyana cewa gabaki daya ba zai sami damar buga wasa a gasar ta cin kofin duniya ta bana ba. Tun da farko dai a wasan bude gasar a jiya Lahadi, mai masaukin baki wato kasar Qatar ta sha kashi a hannun Ecuador da ci 2 da nema. Tsohon shahararren dan wasan Super Eagles na Nigeria Sunday Olise ya ce ya kamata kasashen nahiyar Afirka su dauki darasi kan sha'anin nada masu horar da ƴan wasan su ta hanyar la'akari da gagarumar rawar da masu horarwa ƴan ƙasa suke takawa. Police ya ce kasashe biyar da ke wakiltar nahiyar Afirka a gasar ƙwallon ƙafar cin kofin duniya ta bana Qatar sun isa babban misali kasancewar dukkansu suna ƙarƙashin jagorancin masu horarwa na cikin gida a maimakon na kasashen Turai. Kasar Morocco na ƙarƙashin jagorancin ɗan ƙasar Walid Regragui, Senegal ma da kocin ta dan kasa Aliou Cisse, Cameroon da dan kasar Rigobert Song, sai dan kasar Ghana Otto Addo da ke kocin ƴan wasan kasar, da kuma Jalil Kadiri dan kasar Tunisia da ke horar da ƴan wasan kasar. Olise Shima wanda tsohon kocin ne na ƴan wasan Najeriya na Super Eagles, ya bayyana jin dadin sa kan yadda ake samun bunƙasar masu horar da ƴan wasa na cikin gida a nahiyar Afrika, wanda kuma yace yana alfahari da su. Makallata ƴan kasar Japan a gasar ƙwallon kafa ta cin kofin duniya ta bana a Qatar sun kuma baiwa duniya mamaki da sha'awa yayin da suka tsaya aikin sa kai na tsaftace filin wasa na Al Bayt. Jim kaɗan bayan kammala wasan farko ta buɗe gasar tsakanin mai masaukin baki Qatar da Ecuador. Ba wannan ne karon farko da ƴan kallon ƴan kasar Japan suke yin irin wannan karimcin ba, domin kuwa ko a gasar ta cin kofin duniya ta shekara ta 2018 ma an yi ta yada hotunan bidiyon su sa'ad da suke sharewa tare da tsaftace filin wasa bayan wasan zagaye na biyu tsakanin Belgium da Russia. Duk da yake dai kasar su ta Japan bata sami gurbin shiga gasar ta bana ba, to amma hakan bai hana su ci gaba da irin wannan karimcin da suka fara ba, wanda kuma bai takaita kan wasan ƙwallon kafa kadai ba, domin kuwa an sha ganin suna yin irin waɗannan a wasu wasanni na wasu gasanni na daban. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Gasar kofin duniya shine babban sha'anin wasa a wannan shekara. Ku biyo mu a wannan shirin wasanni mai ƙayatarwa, inda za mu yi muku fashin baki kafin kowane wasa da ma bayan wasan. Za mu tattauna kan fitattun 'yan wasa da ƙungiyoyin wasan da masu horar da 'yan wasa da ma 'yan wasan baki ɗaya. Kai, ba za a bar 'yan kallo a baya ba, waɗanda suka bar ƙasashensu na Afirka suka je birnin Doha. Za mu kasance a baki ɗayan gasar. Kar ku bar a bakku a baya a wannan nishaɗin na sashen Afirka da muryar Amurka. Ku bar mu more wannan gasar ƙwallon kafa mai ƙayatarwa tare. Kuma da Allah, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta IAEA ta ce ta shirya kai ziyarar duba abubuwa a yau Litinin a cibiyar makamashin da ke birnin Zaporizhia a ƙasar Ukraine, bayan da barin wutar da aka kwashe kwanaki biyu ana yi ya sake kawo damuwa game da yiwuwar aukuwar bala'i a cibiyar. Hare-haren na baya-bayan nan da aka kai a kusa da cibiyar makamashin nukiliyar mafi girma a nahiyar Turai sun hada da wasu fashe-fashe sama da 10 a jiya Lahadi, a cewar hukumar. Duk da cewa hare-haren ba su yi wani tasiri ba akan muhimman na'urorin kariya da na tsaro na cibiyar nukiliyar, an yi barin wuta a kusa da su. Bayan sanarwar tsohon shugaban Amurka Donald Trump kan cewa zai sake neman takarar shugaban ƙasa a shekarar 2024, wasu ƙungiyoyin fafutuka masu neman daidaito a ƙasar suna ƙoƙarin ganin an hana Trump tsayawa takara bisa ga wani tanadin kundin tsarin mulki da ba a sani ba sosai, saboda rawar da ya taka a tarzomar da aka yi a ginin Majalisar Dokokin Ƙasar ranar 6 ga watan Janairu. Sashe na uku na tanadin a ƙarƙashin gyaran da aka yi wa kundin tsarin mulkin Amurka na 14 ya ce babu mutumin da zai rike wani mukami a gwamnatin tarayya ko jiha wanda a baya ya yi rantsuwar kare ko mutunta kundin tsarin mulki, amma aka same shi da hannu a wani tawaye ko ya bada taimako ko kwantar da hankalin abokan gabar Amurka. Wata girgizar ƙasa ta auku a babban birnin Java na ƙasar Indonesia a yau Litinin, har mutane aƙalla 46 suka mutu, ɗaruruwan wasu kuma suka jakkata.
To masu sauraro, da wannan ne kuma muka kawo shirinmu na wato shirinmu ƙarshe a yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za a je wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Malam Des wanda ya shirya ya bada umarni, da kuma injiniyanmu na wannan daren Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC. Nake muku fatan alkhairi, mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin. Salamu alaikum.